sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 10 ga watan Yuli shekarar 2019 akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba. Babaya ku makiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanin labarai.
Silisibi na manyan harhara da aka kai cikin Amurka a shekarar 2018 masu matsalar tabin hankali ne ke kai su a cewa wannan rahoto. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce jakadan Birtaniya a Amurka da ya kira shi dakiki sakare ne. Haka kuma za a ji cewa wata kotun Amurka ta yanke hukunci cewa shugaban Amurka Donald Trump bai da ikon katse duk wani ba Amurka daga shafin sa na Twitter.
Kanon labaran kenan. To wai kun ga bajin labarai za ku ji tattaunawar abokin aikin mu Yusuf Aliyu Harande da sabon shugaban kamfanin mai a Najeriya na NNPC wato Malam Mele Kyari.
Yan da nada da ke ne kan tibaru suna cikin wa'annan banyan mashawartan shi suna cikin wa'anda suke duk ya shige shi da kamfanin nan take don ta biya bukatun da gwamnati ta samu. Saboda haka abin da zamu yi abin da ina tabbatar shi ne zamu gina kan wannan gyaran da aka yi.
Rashin jam'iyyar adawa a jamhuriyar Niger da na Amurka ya shirya wani taro a birnin New York inda jam'iyyar ta yi kira ga gwamnati jamhuriyar Niger ta ba kowane ɗan ƙasa 'yanci amma kuma su masu mulkin cewa suke yi.
A cikin Niger tsakanin 'yan ƙasa shugaban ƙasa ba shi da matsala ga kore a yau kuma shi a dalilin kullum yake kira kama wasu 'yan ƙasa da suka ware kansu.
Madina Dauda kuma na tafi da shirinta na demokradiyya a yau amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Silisibi na manyan harharen da aka yi cikin Amurka a shekarar 2018 masu matsalar tabin hankali ne suke kai su kuma sama da silisi ɗaya na harharen waɗanda suka kai sun kashe kansu a wajen ko kuma jim kaɗan bayan sun bar wajen. Wannan kididdiga da aka gano tana cikin wani bangaren rahoto ne da cibiyar nazarin barazana ga tsaron ƙasa wanda ke zama wani bangare na hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta Amurka ta fitar jiya Talata wanda ta yi nazarin duk harharen da mutane uku ko fiye da haka suka mutu ko kuma suka ji raunuka a ciki. Cibiyar ta gano irin waɗannan harharen har guda 27 a faɗin Amurka cikin shekarar 2018 da suka haɗa da irin harin da ya faru a watan Fabrairu shekarar 2018 inda aka buɗe wuta ga ɗaliban sakandare na birnin Parkland na jihar Florida wanda ya sanadin salwantar rayukan mutane 17. Jiya Talata shugaban Amurka Donald Trump ya kira jakadan Birtaniya Amurka Kim DeRoche sakare a wani yunkurin watsi da rahoton da jakadan ya bayar kan Trump cewa shi dakiki ne kuma maras kwarewa. A cewar Trump a shafin Twitter, jakadan Birtaniya wanda ba a maraba da shi a nan Amurka ba wani mutum bane da aka damu da shi ba. Shugaban na Amurka ya ce DeRoche wanda shi ne babban jami'in diplomasiyyar Birtaniya a Washington tun shekarar 2016 kamata yayi magana akan ƙasarsa da Prime Minister May akan tattaunawa ficewar ƙasar daga kungiyar tarayyar Turai wadda ta kasa idarwa kuma kar ya ji haushin sukar da yayi akan yadda aka yi shirme wajen gudanar da al'amarin. Ya ci gaba da cewa na faɗa wa Theresa May yadda za ta cimma yarjejeniyar amma ta bo ta hanyar ta tawauta ta kasa idarwa. Cikin 'yan sa'o'i da waɗannan kalamai na Trump, sakataren harkokin wajen Birtaniya Jeremy Hunt ya yi kashedi ga Trump ya ce masa kalamansa ga Trump da Birtaniya na cike da rashin mutunci kuma bai dace ba. Hunt ya ce idan ya zama Prime Minister Birtaniya bayan May ta sauka zai bar DeRoche ya ci gaba da zama jakadan Birtaniya Amurka. Wata kota Amurka ta yanke hukuncin cewa bisa tsarin kundin tsarin mulkin ƙasa shugaba Donald Trump ya katse masu sukarsa a shafin Twitter wanda hakan ya sake janyo suka ga 'yan siyasa da ke koran masu suka daga shafinsu na kafafen sada zumunta. Alƙalai uku na kotun ɗaukaka ƙara da ke birnin New York dukkaninsu sun amince jiya Talata cewa saboda shafin Twitter na Trump ya zamto shafin al'umma ba zai iya rufewa ga duk mutanen da suka kyamin cewa da shi ba. Tun farkon kwanakin da ya hawo kan mulki, Trump na amfani da shafin Twitter wajen fitar da wasu kudurorinsa, ya kuma mayar da martani ga masu sukarsa, har ma da faɗin ra'ayinsa akan kowane irin batu ga yawancin mutane. Shafinsa na Twitter ya zamto wata fuskar shugabancinsa. Alkali Barrington Parker ya yi rubutu a madadin sauran alkalan yana cewa, tsarin mulkin Amurka bai bayar da dama ga jami'in da ke wakiltar jama'a. Wanda yake amfani da kafafen sada zumunta ga duk wasu harkokin aikinsa ya rufe wasu mutane saboda sun bayyana ra'ayoyinsu wanda shi jami'in bai amince da su ba. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi jiya Talata cewa zai duba a hankali kan yadda sakataren ma'aikatar ayyukan Amurka Alexandra Acosta ya amince da wani sauƙaƙaƙƙen hukunci kan zargin safarar yara ƙanana dallalata da ake yi wa hamshakin attajirin nan Jeffrey Epstein sama da shekaru 10 da suka gabata lokacin da yake matsayin mai gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya a jihar Florida. Yayin yawan 'yan majalisun da ke kiran da Acosta yayi murabus ke karuwa, Trump ya kare shi, yana mai cewa ya kasance ƙwararren sakataren kwadago na tsawon shekaru 2 da rabin da yayi yana aiki. Shugaban na Amurka ya ce mutane da yawa suna cikin wannan batu na Epstein, amma da a ce ana iya maimaita lokacin abin da ya faru shekaru 12 zuwa 15 da suka gabata, zan yi tunanin da waɗanda suka aikata ba su aikata ba. Ya ci gaba da cewa za mu saka ido a kai cikin nutsuwa. Kamfanin kera motoci na Volkswagen zai kawo ƙarshen kera motocinsa samfurin Beetle bayan da ya fitar da motocinsa da suka rage masa a wani sashen kamfanin da ke birnin Puebla na ƙasar Mexico a yau Laraba. Tun shekarar 1930 ake kera motar Beetle lokacin da injiniya Ferdinand Porsche na ƙasar Jamus ya zana abin da aka yi wa lakabi da motar mutane da ake kira Volkswagen a Jamus bisa umarnin shugaban jam'iyyar Nazi Adolf Hitler. An sake kaddamar da motar bayan yakin duniya na biyu domin nesanta ta daga tsarin mulkin Nazi, wanda a hankali aka alakanta ta da al'adar fitar da ganin dama ta shekarar 1960. Motar ta ƙara yin suna a shekarar 1968 a wani fim da kamfanin Walt Disney ya yi mai suna The Love Bugs. Daga ƙarshe ba shi yiwuwa a rurrute matuƙar buƙatar da ake a cibiyoyin da ake tsare bakin haure a ƙasar Libya. Kan hanyar zuwa Libya, fyaɗe da kisan kai da kuma garkuwa da mutane abu ne da aka saba gani, wanda yake da wahala a samu wani da bai taɓa fuskantar irin waɗannan abubuwa ba. Tun kafin shiga irin waɗannan hali, mutanen da suka guje wa yaƙi da kisan kai ƙarai dangi da tashashen hankula na 'yan daba da kuma talauci sun bar gida ne saboda suna son su rayu. Libya wani mataki ne da ke dab da Turai, kuma yawancin waɗanda suka rayu a kan hanyar ta zuwa sun tari suna fatan za su kai ga zuwa Turan. Kafin nan suna faɗawa wahalar tsarewa da rashin matsuguni da yaƙi da kuma talauci, suna tsoro a cewar baƙin hauren.
Sarfilo Hashim Guman kine karanto mana labaran duniya daga nan Washington DC. Madalla sabon shugaban kamfanin mai a Najeriya, wato NNPC, wanda shugaba Muhammadu Buhari ya nada Malam Mele Kyari, ya yi alkawarin kawo sauyi a harkokin kamfanin. Yana mai alkawarin magance karancin wutar lantarki da ake fama da shi a Najeriya. Malam Mele Kyari ya yi waɗannan kalaman ne a hira da ya yi da abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harinde, kuma ga yadda hira tasu ta tafi.
Na farko ni ba ko bane akan tafiyan wannan aikin naka bani shi wanda na gada da kuma kan tibaru ina cikin wa'annan ban ya mashawartan shi ina cikin wa'anda suke duk ya shige shi da kamfanin nan take don ta biya mu katin da gwamnati ta samu, saboda haka abinda zamu yi abinda ina tabbatar shi ne zamu gina akan wannan gyaran da aka yi, kuma mu kara tabbatar cewa wannan kamfanin ta yi wa kasa amfani, kuma mun cewa burin da aka samu ne, saboda haka ba wai wani sabon tafiya ba ne a kara hidima za a yi. Ina tabbatar maka cewa muna cikin su dama mutane ake yi, kuma insha
Allahu za mu kai ta inda ake miki wanda shugabanka ya amince da abubuwan da zamu yi. Na farko shugabanka ya ba mu instruction cewa mu tabbatar da fara sun yi aiki, kuma insha Allah nan zuwa karshen wa'in shi zamu tabbatar cewa fara nan sun fara aiki da yadda ake bukata. Na biyu, sanin kowa ne wutan lantarki matsalar ya kasan mu, kuma ga muna da gadi na iyaka. Saboda za mu tabbatar cewa wannan gasin na an ɗauko ta kayi wa kasa amfani, a tabbatar cewa an samu cikakken lantarki, kuma a tabbatar cewa industries ko kuwa masana'antu da suke da bukatar wannan gasin kuma an kai musu. Na uku, akwai maganan ‘yan kasa suna ƙorafi cewa wannan kamfanin suna abubuwa ba wanda ya gane abin da suke. Na tabbatar maka wannan ko ba mu da wani abin da za mu boye. Insha Allah duk ayyukan da muke wanda ya dace jama'a su sani za mu tabbatar cewa mutane sun san abubuwan da muke a madadin su. Na ƙarshe shi ne muna yi wa mutane alƙawari cewa za mu yi wannan aiki cikin mutunci, kuma insha Allah muna fatan ba za mu ci kunya ba. Kuma wannan nauyin da aka ɗaukar mana in Allah ya yarda za mu iya kokarin mu tabbatar cewa nan zuwa ƙarshen wa'adin shugaban kasa in an jiya an waiwa an duba za a tabbatar cewa lallai an ba mu amana kuma mun ci amana.
Ka yi magana akan abin da ya shafi iskar gas wanda kusan za a ce Najeriya tana daga cikin ƙasa da take ainihin samar da iskar gas a ƙasashen duniya, amma kuma yau za a ga cewar yanzu a Najeriya ana samun ƙarancin amfani da wannan gasin, ko kuma za a ga cewar kuɗin siyan gas ma a Najeriya yana da tsada. Wani tsari kuke da shi wanda za ku kawo sassauci a kuɗin gas ga talakawan Najeriya?
Dama matsalan shi ne gwamnatoci da suka shuɗe da fusa hankali akan adda shigo da gas daga rijiyar mai a kasu zuwa gidaje ko kuwa zuwa masana'antu ba. Saboda haka mu za mu mai da hankali akan mu tabbatar cewa wannan supply da kuma compressor station da sauran abubuwan da ake bukata a tabbatar da gas nan sai ko daga rijiyar shi har zuwa inda ake bukatar shi za mu ta hankali akai. A rashin yin wannan shi sa ya kawo karancin gas a kasan. Idan kuma ka samu aka kammala wayannan na tabbatar muka cewa farashi za ta dawo daidai yadda kasuwa ta kawo. Kuma ina fatan abin da suke nufi akan gas mai tsada LPG da ake yi a kasuwa da mutane suke dafa abinci da shi ne. Shi ma muna da namu shiri da zamu za mu tabbatar cewa nan zuwa ba da daɗewa ba LPG da ke kasanmu za mu ɗauko shi mu kawo su mutane, kuma insha Allah in ka kara yawan shi a kasuwa mun tabbatar cewa farashi za ta sauko kamar yadda aka sani da kowane kayan da ake saida a kasuwa. Saboda haka nan zuwa ba da daɗewa ba insha Allah ba za mu sa lokaci ba don za mu shirye-shiryen muke mu ga yadda za mu sarrafa wannan.
Sai don mutum da ya ci amana kaga amana sai ta ce ko hakuri yakan gafa dutse amma ya taro bai ce ko hakuri yakan gafa dutse amma ya taro bai ce ko hakuri yakan gafa dutse amma ya taro bai ce.
To madalla malam Mele Kyari kenan sabon shugaban NNPC a hirarsa da abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande. Sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin ƙarshen wannan hirar. Sabbin shugabannin reshen babban jam'iyyar adawa a Niger Modem Lumana a nan Amurka sun yi kira ga hukumomi a Niger da su baiwa kowane ɗan ƙasa 'yancin faɗan albarkacin bakinsa. Abokin aikinmu Abdulaziz Adili Toro ya halarci taron a birnin New York, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Wata tawaga 'yan jam'iyyar adawa ta Modem Lumana daga jamhuriyar Niger, wacce shugaban 'yan adawa Hamma Amadu da ke gudu hijira ke jagoranta, ta kai ziyara a birnin New York da ke nan Amurka, inda ta halarci taro na musamman da magoya bayanta mazauna na Amurka waɗanda suka fito daga jihohi daban-daban. An da yi wannan taron ne a cibiyar raya al'adu ta bagaken fata da ke birnin na New York, inda aka kafa sabon reshen jam'iyyar na Amurka waɗanda suka maye gurbin tsaffin jami'an reshen da suka kammala wa'adinsu. 'Yan ƙasar Nijar da dama magoya bayan wannan jam'iyyar sun nuna ƙauna da haɗin kai a junansu, inda aka yi liyafa tare da raye-raye da kaɗe-kaɗe. A lokacin da yake jawabi, shugaban da ke kula da wannan taro ya yi kira ga mambobin jam'iyyar da ɗaukacin 'yan Nijar su haɗa kansu.
Lakata ne wa cikin lumana shi yasa suka yi da wannan biro na kira wanda su president wannan su secretary general.
Bayan haka tsohon shugaban reshen jam'iyyar da ta gabata Alhaji Tayyabu Abdullahi ya mika nashi sako, inda yace shekar hudu kenan da nake jagoranta wannan reshen na jam'iyyar Modem Lumana FA Africa da ke nan Amurka, kuma lokaci ya kai mu sabka mu ba sabon kwamiti ɗaukar wannan amana. Ina kira ga haɗin kan jama'a baki ɗaya a nan Amurka da kuma ƙasar mu Niger. Ita kuma Hawwa Isaka wadda ta wakilci sabon shugaban wannan jam'iyyar reshen da ke na Amurka ko menene kiran su ga shugaba Isu Muhammadu sai ta ce.
Wato abin da take gaya wa abokin aikinmu Abdulaziz shine gwamnatin Niger ta bari ɗan adawa su faɗi albarkacin bakin su. Tace suna so a ba kowane ɗan adam a Niger ƴancin sa. Tace muna kira ga shugabanmu Amma Ahmadu. Mun san aikin da ya saba yi, muna so ya ci gaba da yin hakan. Aiki ne da ya sa Niger a gaba saboda yayi an gani a baya.
Da ƙarshe mun kuma tuntubi Asmanu Muhammadu kakakin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki kan wannan lamari inda ya ce.
Jami'an da zan cewa ina tabbatar maka da cewa a cikin Niger tsakanin ƴan ƙasa shugaban ƙasa ba shi da matsala ga kullun a yau kuma shi a dalilin kullun yake kira kamar wasu ƴan ƙasa da suka ware kansu da su tare da shi su yi aiki. Mutanen abokanmu ƴan uwanmu ƴan lumana lalle in suna son aiki tare da mu mun yi aiki tare da su makamanci ba manda a wancan farko daga baya aka samu wata hatsaniya wadda ka san ɗan siyasa kullun shi hangen nesa gare shi.
An dai gudanar da wannan taron na musamman ne cikin annashuwa inda aka yi kaɗe-kaɗe da raye-raye. Abdulaziz Adili Toro sashen Hausa da Murya Amurka daga birnin New York da ke nan Amurka.
Towa da la'a gaida Abdulaziz Adili Toro. Sai dai waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko ƙarfe 1:17 na dare a nan Washington. Ga kuma shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri. Ni ce Madina Dauda. An kammala taron kungiyar tarayyar Afirka inda kasashe 53 cikin 54 suka amince da yarjejeniyar kasuwanci maras shinge. Wai menene Najeriya za ta mora a wannan yarjejeniyar? Domin a halin yanzu masana'antunta da dama ba sa aiki. Yaya ƙwararro ke kallon yadda za a aiwatar da wannan yarjejeniyar a bisa tsarin raba daidai kuma cikin adalci? Ku biyo ni a wata hira ta musamman akan muhimmancin wannan yarjejeniya da ƙwararre a fannin tattalin arzikin ƙasashen duniya Alhaji Yusha'u Aliyu. Kafin nan ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Niger Sulemu Mini Barma da shimfiɗa.
1, 2, 3.
Da wannan kirge ne shugaban rukun kungiyar tarayyar Afirka shugaban kasar Egypt Abdel Fattah al-Sisi ya kaddamar da ka'idodin farkon soma aiwatar da yarjejeniyar ZELICAF ko kuma AFCFTA a ƙarshen taron da shugabannin kungiyar ta AU suka gudanar a birnin Yamai da nufin tabbatar da wannan daɗaɗɗen mafarki wanne ta hanyar sa ƙasashen nafiyar suka amince su cire dukkan shingayen da ke hana walwalar gudanar da kasuwanci a tsakaninsu. Izuwa ranar 7 ga watan Yulin 2019 ƙasashe 54 daga cikin 55 ne suka amincewa wannan tsari, to amma 27 ne suka tabbatar da cewa sun shirya a soma wannan tafiya ba tare da wata jikara ba, kamar yadda ministan harkokin wajen jamhuriyar Niger Kallahan Kurau ke yi min ƙarin bayani.
To ai sai mu ce alhamdulillah ba kullum ake samun haka ba. Fiske in kun ga yadda su wanga Eritrea da bai sinye ba. Cikin 54 a 27 sun yi haira tiki. Tuni shekara guda. Sannu ne za a yi. Za a farawa da ce mu customs su bar ɗauka duwan bisa ga kaya wa'anda lalle an tabbata a farka aka kero su. Daga baya sauransu sai a yi ta yi kai nan da shekara 10 ko 20.
Najeriya da Jamhuriyar Benin na daga cikin kasashen da a yayin wannan taro suka saka hannu a kan takardun wannan yarjejeniya bayan wasiwasin da suka yi ta nunawa a kai a can baya. Muƙaddashin ministan harkokin wajen Najeriya Mustapha Suleiman ya jaddada wa 'yan kasuwar ƙasar cewa ba abin da zai faru face alkhairi.
Wato dama a harkar tsari na Najeriya akwai wani abu da ake cewa tsarin tattalin arzikin ƙasa, wato Economic Recovery Growth Plan. So akwai plan dama na tattada wa'annan masana'antu na basu wato kafofi wanda za su iya samun jari da za su koma su ci gaba da aikace-aikacen su ci gaba da yin abubuwa a cikin ƙasa. Kwanta da hankalin su ba da kwa. Ai shi yasa aka ɗauki wannan lokacin kafin a sa hannu.
A ranar 7 ga watan Yulin 2020 ne yarjejeniyar ke fara aiki a tsakanin ƙasashen da suka riga suka yi na'am. Saboda haka shugaban ƙasar Niger, shugaban riƙon ƙungiyar sai da yawo Isu Muhammadu ya bayyana cewa za su ɗauki dukkan matakan da za su ba da damar ganin alƙawari ya cika.
Nous prendrons toutes les dispositions pour que au 1er juillet 2020, les échanges entre nos pays se fassent dans le cadre de la zone de libre-échange continentale.
Gurin bunƙasa tattalin arziki ta hanyar kasuwanci a tsakanin ƙasashe 55 na nahiyar Afirka shine abinda ƙungiyar AU ke hangen cimma ta hanyar yarjejeniyar Zelekaf ko kuma AFCFTA, matakin da masana suka yi hasashen cewa zai samarwa al'ummomin waɗannan ƙasashe dubban miliyoyin daloli a kowace shekara. Abinda ya kara wa shugabanni kwarin gwiwar fara tunanin duba hanyoyin bude iyakoki domin kai da kawon al'ummomi ba tare da wata damuwa ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Mun gode Sule. A hira ta da kwararre a fannin tattalin arzikin kasashen duniya, Alhaji Yusha'u Aliyu, na fara da tambayarsa, wai wace riba Najeriya za ta samu ne a sakamakon wannan yarjejeniyar?
To ribobin suna da yawa. Kuma kowace irin ƙasa akwai irin ribar da za ta samu. Ribar farko in kin kalli ita Afirka gaba ɗayansa, in an cire shingayen ana maganan ƙasashe 55 ne, amma ƙasar Eritrea ita ce wacce take ɗan ja da baya, wanda kuma kamar Najeriya ma ita ma ta ja da baya, kamar Afirka ta Kudu ita ma ta ja da baya. To ribar da Najeriya za ta ci shi
a da ko har yanzu?
A da, kafin a cimma wannan matsaya. To ja da bayan Najeriya, mu irin mu masu sharhi mun ta kira ga shugabanni da su daina sa hannu kawai dan an kira yarjejeniyar kasuwanci kamar yadda aka kira na World Trade Organization WTO a 1995 aka sassa hannaye, wanda daga baya kasashen da suka fi ku karfi da ilimi da kuma kasuwanci da kuma fada aji a duniya suka mamaye kasuwancin duniya, kamar misali abin da ke faruwa a yanzu. To a wannan ma mun yi kira irin waɗannan din, kuma shugaba Buhari ya saurari irin wannan kiraye-kiraye, shi yasa aka dan yi tsaiko kafin a shiga. To amma shigansa na farko, mu Najeriya a cikin mutanen Afirka gaba ɗaya wanda ake tunanin za su yi wannan kasuwancin mutum biliyan ɗaya da miliyan 200, to miliyan 200 ba suna Najeriya ne. Sannan kuma lokacin da ƙasar da take duka-duka ba ta wuce kamar Equatorial Guinea, ba su wuce miliyan ɗan kaɗan ba, sai a ce kamar misali mutum miliyan ɗaya ne za su mori kasuwanci. To a Najeriya masu mutum miliyan 200, in mutum miliyan 2 ne suka tafi waɗannan yankuna na Afirka, to fa za su je su nemo arziki ne a matsayinsu na 'yan Najeriya, sannan kuma za su iya kawo shi Najeriya. To moriyan farko kenan, in an buɗe shingen za mu fi kowane ƙasashe yawa wajen nemo waɗannan arziki kamar yadda yake. Saboda in kin tuna, muka ɗauki Afirka ta yamma wajen inda aka yi haƙin zinare, in kin tafi ƙasar Ghana za ki iske tarihin masu haƙan zinare, mutanen Najeriya suke da yawa, haka Afirka ta Kudu, haka ma har Sierra Leone. To haka yake irin waɗannan ribobi da za a samu na farko kenan. Na biyu kuma akwai riba na ilimi, saboda ƙasashe kamar irin su Rwanda, wanda wannan cire shingen wanda ya fara assasa shi a wannan lokaci shine Paul Kagame, shugaban Rwanda, wato yana da zimma, kuma sune shugaban da muke kiransu proactive leaders, waɗanda sun san alan mutanansu. To riba ta biyu da za mu samu shine idan muka yi hadaka da waɗannan ƙasashe, za mu gane shin ta yaya suka yi kasuwanci suka kai shi karkaru, kuma mutanen karkaru ke iya siyar da ayabar da suka noma ta yanar gizo. To irin waɗannan shine za albarkatun da za a kamo mutane a inda suke, ya zamana cewa kamar mai yin garin kwaki a ƙasar Imo, ba a Imo din ba, ba a Oweri ba, ba a Uguta ba, ka tafi Egboma, ba a Egboma ka tafi Uguguala, can cikin kungurmin daji in ka je wannan wuri ka yi garin rogon ka, za ka ga cewa za ka iya tallan shi, ka sa hoton shi a gan shi, sannan a ce ana so, sannan ka je ka ci kasuwanka ka aika da shi kuma ba tare da ka biya haraji ba. Irin waɗannan mu muka fi yawa, saboda idan kika duba small scale medium enterprises wanda suke Najeriya,
wato ƙananan masana'antu,
ƙananan masana'antu duk faɗin Afirka ba ƙasar da take da yawan waɗanda muke da su. Sannan kuma kasuwa ne dama suke nema, wanda idan suka nemi kasuwa yanzu za su ga kwarewar da Afirka take nema, saboda duk abin da za ka yi kasuwa sai ka gane me ake bukata. To idan mutanen Najeriya suka gane, dama mutane ne wanda suka shahara da kasuwanci, kuma suke shiga ko ina suke kasuwanci, saboda haka za su zo da albarkatu. Sannan kuma akwai abin da da ake cewa technological revolution ko kuma industrial revolution sanda katuwa ta bude ma a Africa ana son abin da ake a Nigeria saboda mu mun fi kowa abubuwan da ake bukata amma duniya ba Africa ba kawai gyara su ne da yanda za a siyar da kuma yanda za a kare su shine yake da matsala to sanda muka gane wannan zaki iske cewa mun samu budewa na ilimi na masana'antu sannan akwai abin da ake cewa intellectual property yanzu kaman misali in kin dauki to masana'antar abin da ake cewa Nollywood na fina-finai ai ta fara ne kaman wasa amma da yake an sa ilimi a cikin ta da ta watsu ya kasance duk din Africa irin kudin da ake samu a wannan masana'anta to yanzu ma zai bunkasa ne saboda akwai wasu wanda misali kaman an bude wadannan kasuwanci masu son su yi fina-finai in kai doka kace ba za a yi a jihar ka ba me yiwa a kasar wanda za su ci a zo a yi wannan fina-finai za su tafi can su yi film din su kuma su siyar ma duniya saboda duniya ta takura sannan kuma akwai ci gaba da za a samu idan arziki yawa a hannun mutane to kashe-kashe da fitintunu zai ragu saboda dole ne a irin wannan hadaka akwai wasu abubuwa muhimmai da akan yi na farko shine akan nemo ta yaya kasa kaza ta nasara kuma ta yaya mu za mu yi nasara
ku biyo mu makon gobe domin samun amsoshin waɗannan tambayoyin a madadin kwararre a fannin tattalin arzikin kasashen duniya Alhaji Yusha'u Aliyu da wakilin sashen Hausa a Niger Suleiman Mani Barma ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar ke cewa ku biyo ne a makon gobe idan Allah ya kai mu inda za mu ci gaba da yin bitar yarjejeniyar kasuwanci marasa shinge da kasashe 53 suka amince a Afrika mu wani lafiya
to jama'a mun gode kwarai da gaske Madina Dauda yanzu kuma lokaci ne da Sarfiyu Hashim Gumal zai zo muku da labarai amma wannan karo a takaice
To a takaice babban silsibi na manyan hare-haren da aka kai cikin Amurka a shekarar 2018 matsalar taɓin hankali ne suka kai su kuma sama da silsibi ɗaya na hare-haren waɗanda suka kai sun kashe kansu a wajen kojin kaɗan bayan da suka bar wajen. Wannan kirdiga da aka gano tana cikin wani ɓangaren rahoto ne da cibiyar nazarin barazana ga tsaron ƙasa wanda ke zama wani ɓangaren hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta Amurka ta fitar jiya Talata. Wanda shi nazarin duk har-haren da mutane uku ko fiye da haka suka mutu ko kuma suka ji raunuka a ciki. Jiya Talata shugaban Amurka Donald Trump ya kira jakadan Birtaniya Amurka Jim DeRoch sakare a wani yunkuri na watsi da rahoton jakadan ya bayar kan Trump cewa shi da iki ne kuma maras kwarewa. A cewar Trump ta shafin Twitter jakadan Birtaniya wanda ba a maraba da shi a Amurka ba wani mutum bane da aka samu wato aka damu da shi. Shugaban na Amurka ya ce DeRoch wanda shi ne babban jami'in diplomasiyyar Birtaniya a nan Washington tun shekarar 2016 kamata ya yi magana akan kasarsa da Prime Minister May akan tattaunawa ficewar kasar daga kungiyar tarayyar Turai wadda ta kasa idarwa kuma kara ya ji haushin sukar da nayi kan yadda aka yi shirme wajen gudanar da al'amarin. Wata kotun Amurka ta yanke hukuncin cewa baya bisa tsarin doka kundin tsarin mulkin ƙasa shugaba Donald Trump ya katse masu sukarsa a shafin Twitter wanda hakan ya sake janyo suka ga 'yan siyasa da ke korar masu suka daga shafinsu na kafafen sada zumunta. Alƙalan uku na kotun ɗaukar ƙara da ke birnin New York dukkaninsu sun amince jiya Talata cewa saboda shafin Twitter na Trump ya zamto shafin al'umma ba zai iya rufe shi ga duk mutanen da suka kyamincewa da shi ba. Tun farkon kwanakin da ya hau kan mulki Trump na amfani da shafin Twitter wajen fitar da wasu kudurrinsa ya kuma mayar da martani ga masu sukarsa har ma faɗin ra'ayinsa kan kowane irin batu. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi jiya Talata cewa zai duba a hankali kan yadda sakataren ma'aikatar ayyukan Amurka Alexander Acosta ya amince da wani sauƙaƙƙen hukunci kan zargin safarar yara ƙanana don lalata da ake wa hamshakin attajirin nan Jeffrey Epstein sama da shekaru 10 da suka gabata lokacin da yake matsayin mai gabatar da ƙara.
To madalla da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da hantsi za ku je mu dauke da wani kuma shirin yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Sarfil Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai wanda ya shirya bada umurni wato Malam Sidi da kuma injiniyan mu na wannan safiya John Ellison baba ya koma kere ne daga nan Washington DC nake sallama da ku shaida hantsi assalamu alaikum.
Voix Afrique. Le monde